السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعك يا أخوة. السلام عليكم ورحمة الله. بركم من السادوة أولي مجي نأتبر وندي داكي دا شا شا بكوي نبو شا تقصني شا بكوي كوتا ربيع الأول أولي تيكرا تلمو تدري كدو تأكد النبيو bayi hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, kai ina ne ta tafi wanda kuma shine yammaci na tara ga watan 6 shekara ta 2001 miladiya, dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin, wanda kuma shine darasi na 46. Babin da zamu tafi yau, babu wujubi amri ahlihi wa auladihi almumayyizina وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه. وتتابعون باب ذا مشبهه باب وجوب أمر أهله. باب ديكي مغانا دنغني دمجي دنشي واجبين يأمرت إيالنسا وأولاده دائنسا المميزين waɗanda suke sun yi wayo, yaran da sun kai shekarun wayo kamar shekaru 5 ko 6 ko 7, wani yaron sai ya kai 7 yakan fara wayo, wani kuma tun daga shekara 5 sai kaga yana da wayo, yana da zakai ta yadda zai iya karɓan umarni ko hari. Za a iya ce masa ya dace kaza, za a iya ce masa bai dace kaza ba ya cikinta. Wasa'ir man fi ra'iyatihi, da sauran waɗanda ke cikin karkashin kulawar magidanci din, wato kenan kamar yaren gida, kamar barori, kamar bayi, kuyangi maza da mata da sauransu, mutum zai umarce su bi ta'atillahi ta'ala, da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a, wa nahyihim 'anil mukhalafa, da kuma hannunsu ya hane su dangane da abin da ya shafi saba ma Ubangiji, wa ta'dibihim, da ladabtar da su, wa man'ihim min irtikabi manhiyin anhu, da hana su zake wa dukkan abin da aka hana shi a shari'a. Ina fata mun fahimta. Wato dai a takaice, wannan babu ne da ya kunshi tarbiyya, babu ne da ya kunshi kiwo. Wajibi ne magidanci ya kiwaci iyalinsa, matansa da ƴaƴansa, da duk wanda ke karkashin kulawarsa, ya umarce su yi wa Allah da'a, yi wa manzon Allah da'a, ya hane su saba ma Allah ko saba wa manzon sira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabr 'alayha. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayar farko Ubangiji ta'ala ce, wa'mur ahlaka bis-salati, ka umarci iyalinka bis-salati, da yin sallah. Idan an ce ahl, ko da mace ce kadai ba ta bayi wa ba, ta ce kalmar ahl ta ce ta, ka umarci iyalinka da yin sallah, wasabir alaiha, kuma ka jure hakuri a kanta, ita sallah din kai karan kanka, ko kuma ka jure hakuri a kan wannan ɗabi'a ta umartan iyali da yin sallah, don ka ce yau a yi, gobe a yi, jibi a yi, tunda sallah ibada ce wadda ta karrata kullum yau mai sunsa banza, tana maimaituwa a kowane yini sau biyar. To kullum a ce sau biyar, gobe sau biyar, jibi sau biyar, gashi sau biyar, dole ko bukatan juriya ko bukatan su, ma'ana lallai ka rinka umarta su suna yi. Wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala kuma ya ce, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya waɗanda suka yi imani, qu anfusakum, ku tsamar da kawunanku, wa ahlikum, da iyalanku, naran, daga wuta. Ku tsare kanku, ku tsare iyalan gidanku daga wuta. To kuma tsare iyalai ko tsare kai daga wuta yana yiwuwa ne ta hanyar yi wa Allah da'a, da kuma kaucewa wato ainihin saba masa. bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, rashin sabawa Allah, rashin sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, da wannan ne mutum ke kare kansa ko iyalinsa daga wuta. Wato kenan kaga da ayat ta farko da ayat ta biyu sun kunshi duka abin da ake bukata. Ayat ta farko umarni dangane da ayyuka na da'a, ayat ta biyu kamar hana mutane sabawa Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fatan kuna fahimta da kike cewa ne kai. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كخ كخ ارم بها أبا علمت أننا لا نأكل الصدقة متفق عليه وفي رواية أننا لا تحل لنا الصدقة وقوله كخ كخ يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات وكان الحسن رضي الله عنه صبيا. حديثي لفرقو تكون وانا بابي انكر قولي قال إماما حديثي تكون حديثا من ذا الله سيكون صحابا من ذا الله سيني أبو هريرة الله تقال جاء قريش قال يتي أخذ الحسن بن علي Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma ya dauki tamratan, wato kwayar dabino daya min tamrin sadaqa, cikin dabinon da aka tara na sadaka, faja'alaha fi fi, sai ya sanya wannan kwayar dabino daya a bakinsa. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzon Allah ce da shi kikh kikh, kamar yadda yake a cikin riwaya a can kasa malam ya ce ya halatta a ce kikhin kikhin, wato kadin ya kasance ta zanto maksura ma tanwin ko kuma ta zanto sakina. Idan ta zanto sakina kikh kikh kamar yadda muka fassara ko kuma kamar yadda muka furta. Idan kuma ta zanto maksuratan ma tanwin shine kikhin 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 kikhin, wato da kaf da kuma kha'u, al-kaf wa al-kha. Ina fata mun to wannan lafazi na kalmar kikh kikh ko kuma kikhin kikhin ana yin amfani da ita ne dan hana yaro yin wani abin da bai dace ba. An fahimta ku? Kamar dai a Hausa ka ce kun kun, ina fata mu fahimta. Yanzu ya zama fasara ta zama fasara ta da kun kun ahir, amma ahir ana cewa yaro ahir ai sai babban mutum ne ko
bari
bari bari yawwa eh wannan ya samu kanta bari bari eh ga dai ka je da karanta yawwa yace da shi kir kir irmi biha, ma'ana bari bari irmi biha, jefar da wannan dabinan da ka dauka. Manzo Allah ke fadawa Hasan ibn Ali yace amma alimta anna la na'kulu sadaqa, kin baka san cewa mu ba mu cin sadaka ba. Manzon Allah ya ce shi da iyalan gidansa, shi da ahlul bait, kin baka san cewa mu ba mu cin sadaka ba. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Wa bi riwaya, a wata riwaya daban da ba wannan ba, anna la tahillu lana sadaqa, ma'ana ama alimta anna la tahillu lana sadaqa, kin baka san cewa mu sadaka ba ta halatta gare mu ba. Ya fi surutu bayan ka zo a makarfin kana surutu. Wa qawluhu kikh kikh yuqalu bi iskan al-kha, ana fadin shi ta hanyar yiwa kha'un sukuni. Wa yuqalu bi kasriha ma'a tanwini, ana fadarsa ta hanyar yi mata kasara tare da tanwini. Kana ji ne ko mallan da kai tabbaya da su? Wa hiya kalimatu zajrin lis-sabiyyi 'an al-mustakthirat, kalma ce wadda ake amfani da ita dan hana yara dan tsawa ga yara anil mustakbarat, cewa su bar abin da bai dace ba, su bar ababai na kazanta ko abin da bai dace ba. Wa kana al-Hasan radiyallahu anhu sabiya, lokacin da annabi ya wannan magana Hasan ibn Ali lokacin yana yaro karami ne. Ina fata mun fahimta. To menene mahallin shahid a cikin hadisi? Ya hana shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi duk da cewa yaro ne, ba baligi ba ne, don tabbas a wannan lokacin dunal bulugh ne, yana matsayin bai kai balaga ba. Amma duk da bai kai balaga ba, a ce ya dace a hana shi abinda bai kamata ba, ya dace a sake abinda ya kamata. Da haka ba a cewa ai tunda yaro ne baya da wayo, yanzu kila ai me za a hana shi kaza, a kyale shi yarinta ne ya daina da baya, sai mutum har ya girma wato yana shi zai jin. To kaga sai manzon Allah ya hana shi, yace ka bari mu zuriyar gidan annabta ba matar sadaka. Kaga ya dauki abun dabino ne kuwa ya dai kawai zai gaba kin, duk da haka manzon Allah kana bi imkani ya yi tsugura ha ya ga cewa ai wannan dangankan abu ne, amma manzon Allah bai ce dangankan abu ne yayi kankanta. Mahallin shahidi a ciki, wato ya dace yaron ka umarce shi da al'amuran da suke masu kyau, ka hane shi al'amuran da suke marasa kyau. Kuma a cikinmu nan inda za mu yi tunani, kowane ɗaya daga cikinmu zai iya tuno waɗansu mashahid da dama, waɗansu mawaƙif, waɗansu al'amuran da suka faru, kowanne a cikin ƙwaƙwalwarsa yana da hoton waɗansu al'amuran da suka faru yana yaro. Babansa ya taɓa cewa da shi yi kaza, ko babansa ta taɓa cewa da shi bar kaza, ko an aike shi don zuwa ne, ko an yi masa shayi shi da zuwa ne, ko a asibitin wuri kaza, ko a wuri kaza, ko an taɓa aikensu, ko an taɓa zuwa Makka aka kawo masa hula, ko aka kawo masa tazbaha. Kowa zai iya riƙe abin da ya wuce shekara 40 da ya wuce baya, ko shekara 50 da ya wuce baya, amma darasin da aka yi ɗazu da safe, ko wanda ya je karatun Sahihu al-Bukhari abin nan sunan Tirmidhi ɗazu yanzu ya manta wani abin da aka faɗa, saboda ya riga zama babba matsalolin rayuwa sun dame shi. Ina ba za ku yi, amma abin da aka yi kana yaro yana nan riƙe a cikin zuciyarka, to shi ne tasirin ka koya wa yaro maganganu masu kyau ya saba ji daga wurinka, ka kuma nesantar da shi maganganu marasa kyau ya saba ji daga wurinka tun kana abin nan. Duk abin da ya ba mai kyau sai ka ce kai ba kyau bari, daina kana ganin kamar baya da wayo, wannan shi zai riƙe abin da zai tabbata cikin ƙwaƙwalwarka, baya mamanta shi a cikin memory ɗinka. Ina ba ta kun fahimta. Sannan manzon Allah ya ce su zuriyar gidan annabta ba sa cin sadaka, to wace irin sadaka kenan? Sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila ko kuma duka biyun? Da yawa daga cikin malamai suna nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana zuriyar gidansa ne cin sadaka ta wajibi amma banda sadaka ta nafila. Waɗansu suna nuna cewa sadaka ta nafila ya halatta ahlul baiti, amma dai abin da ya inganta cikin hadisai ba mu ga inda manzon Allah ya bambance tsakanin sadaka ta wajibi da sadaka ta nafila ba. Da haka zance mafi inganci shi ne duk wanda ya tabbata cewa yana cikin ahlul bait shi jikan annabi sallallahu alaihi wasallam ne, to ba zai ci sadaka ba ko ta wajibi ko ta nafila. Don manzon Allah ya faɗa ba su sai ba su biyu cewa mu kan ba mu cin sadaka amma muna cin kyauta. Inda ake sadakan nan wato sadaka ce wanda take ta farilla kadai, da yake ba mu cin sadaka ta wajibi, ba mu cin sadaka ta zakka. Amma manzo Allah bai rarrabe ba sallallahu alaihi wasallam. Da haka duk wanda ya tabbata cewa zuriyar gidan manzon Allah ne shi ba zai ci sadaka ba, in ko yi to ya tabbatar ya ci haram. Kaga duk wanda suke jayo sun tarifai ne suke yawo suna ci a bazarin girman kakansu, kaga sun saba manzon Allah ne. Ko dai ƙarya suke su ba jikokin manzon Allah ba ne, ko kuma jikokinsa din ne ta hanyar tarihi ya tabbatar da haka, amma ba su bi halin manzon Allah ba. Tun daga cikin manzon Allah ya hana Hasan bin Ali, wanda kuma su ne shugabannin Ahlul Bayt din gaba ɗaya. Kamar ya banda matan. Matan an dawo ba Ahlul Bayt ba. Ai, shi ne suke ganin matan an dawo ba cikin Ahlul Bayt. Amma matan an dawo ba cikin Ahlul Bayt da nufin Al-Qur'ani. Ko kana ganin zasu? Akwai wanda suke cewa sai Banu Hashim da Banu Abdulmuttalib banda kaza kaza, tunda Abubakar ma yana dangantaka da Annabi ta wani bangare, amma aka ce kai banda kai tunda baya cikin Banu Hashim ko Banu Abdulmuttalib. Ala kulli hal, Ahlul Bayt ba sa cin sadaka ko ta farilla ko ta nafila. وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك فما زالت تلك طيمتي بعد متفق عليه وتطيش تدور في نواحي الصحفة. وانا حديثي انكر قلت لك ابو حفص كنا عمر ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاله ربيب شيني وكبر أبو لجن أبو نمان الله صلى الله عليه وسلم قال إتي كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكنتي حجر كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسن تيارو لكي كركشن رينم من ذن الله صلى الله عليه وسلم كو كركشن كلا ورمن ذن الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة هنونا تنا كيكاو وتو أتكين أكسي كو كتي هنونا ينا كيكاو أتكين أكسي منتي تطيش تنا كيكاو دن سبو دا اليدو على رشمة أما هنو أهو سفا بتسي كو نمجن kaga ne idan mutum zai fassara da ma'ana babu laifi kace wa kana yadi tatishi fi sahfa hannuna yana kai kawo inda idan kana za magana zaka ce hannuna yana kai kawo za ku sauran fahimta saboda kace hannuna tana kai kawo fassara kake tsaye kenan ya zama tarjuma kake so sai zama baranci sai aka fahimta hannuna yana kai kawo fi sahfa a cikin ofishin cin abinci wato as-sahfa shine duk abin zuba abinci sawun aka shi ne ko kuma tire ne ko faranti ba ko daru ba an gane ku hannuna na kai kawo cikin akwashi fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da mutum Allah su kara tabbata gare shi da yalan gidansa yace da ni ya gulam ya kai yaro sabillah ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka ci abinci wa kul bi yaminik kati da hannunka wa kul mimma yaliq kati daga abin da ke gabanka fa ma zalat tilka ti'mati ba'd wannan bata gushe ba ita ce siffar cin abinci na daga baya wato bayan na girma ko kuma tun daga lokacin da naji wannan abu wannan shine siffar cin abinci na wato menene siffar cin abinci farko yin bismillah sannan kuma zai ci da dama sannan kuma zai ci gaban sa ita fa ma zalat tilka ti'mati abtaima ala zuwa fi'ila wato sifa ce da haya kenan amma zala tilka sai wuce ba muttafaqun alayhi wa tafishu ma'anar kalmar tafishu ai da duru fi nawahis sahfa hannuna na kai kawo a kowane bangare da cikin bangarorin tangarantan ko kuma akwatin da ake cima to kaga anan gurin ma yaro ne karami dunan dulu bai kai balaga ba amma manzo Allah yana ba shi tauji ya koya maka kadan daga cikin dukkan abinci cin abinci da wannan hadisi ya kunsa guda uku na farko at-tasmiya yin basmala bismillah na biyu al-akl bil yamin sannan kuma na uku al-akl mimma yali zai bismillah zai ci dama zai ci kuma abin da ke gabansa wannan ana maganar ci abin da ke gabansa idan ya zanto suna ci da mutane da yawa ladabin cin abinci shine ka ci daidai gabanka wanda ba ya ci daidai gabansa wanda ba ya ci daidai gabansa amma baya cikin ladabin cin abinci kana cin abinci da jama'a ka sa hannu gaban wannan a jama'a ka sa hannu gaban wancan a jama'a ka sa gaban wancan a sai dai ka ci daidai gaban ka kamar da Allah ke sallallahu alaihi wa kullu bi yaminika wa kullu bi yaminika shi kuma ce kuma zalla cin ka bi mati ba zan tsaka ko da hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rubuta eh idan an zuba nama da yawa ai sai kace turo maka sai turo maka ce da Allah ba da abin da ke gaban ka din dan turo to amma wannan kuma malamai suna ganin cewa idan abincin duk iri ɗaya ne idan kana fa abu sinfan wahida wato babu wani tafawudin tsakanin bangarorin abincin duk iri ɗaya ne duka shinkafa ce wannan shinkafar mai miya ce ko da ba da kake duka tuwo ne ba maganar ka ci gaba wancan ka ci gaba wancan amma suka ce amma idan an tara abinci nau'i ga shinkafa ga sabe ga salar ga karas to ka bi kuma idan zan zo gaban ka shinkafa ce kadai dan ka miƙa hannu daga kan ka jawo wani salar ko kuma wani karas ko wani kabe ko nama ko wani abu suka ce babu da shi haka wasu kuma da suka ce to wannan kuma suna kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin sahih bukhari wanda wani tela ya da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsira masa cin abinci ke manzon Allah ka zama tsira masa cin abinci ana zuci sai aka tafi da yake da aka je aka kawo abincin aka aje gaban manzon Allah ke to abincin an dafa shi gurasa ce, sannan kuma da an yi taushe na kabewa, to kabewa ɗin akwai yanka yankanta ga tana akan abinci. To manzon Allah yana da sha'awar kabewa, yace ina kallon manzon Allah yana bibiyar kabewa din duk inda suke cikin akwatin ginaci. Yace nima da garannan duk inda aka ga yace da cin abinci ko na ga an sa kabewa, nima sai in yi ta bibiyar ta ina ta. Da wannan hadisi kuma na cikin sayyidul bukhari. To da wannan sai wadansu suka ce kamar wato wannan wato idan abinci nau'i ɗaya ne, to ladabin shi ne karkasa hannunka sai a ina sai a daidai gaban ka. Amma idan ya kasance asnaf ne muta'addida, abincin sunufi daban-daban ne, wani kala ya fi wani kala, ko kuma kai ka fi sha'awar wani sama da wani, amma kuma da an haɗa cikin asnaf guda, to wannan babu laifi idan ka ɗan miƙa hannunka gaban wani ka samu wani abin da kake da bukata wanda babu shi a gabanka. Haka wasu malamai suka ce. Na fata an fahimta. Suka ce lura da kan ga maza na sunan ya tabba. To amma kuma ya tabba ba lallai bane ya nuna cewa ya sa hannunsa ko ina da ko ina, gaskiya idan ina ganin dai karka kai hannunka idan kana da bukata ka kai ko maka tsakani da Allah zai. To kaji wannan ya ce tun gurin kila akwai ihtimalin dama abincin dan manzon Allah ne. Kai wannan ihtimalin ya to, amma dai tunda ya zo da waɗansu kamar ai kaga su ma suna da haƙƙi tunda sun sa hannu cikin akwati.
Dama
yin abinci kala ɗaya ne galibi ba a fi min miƙa hannu, sai in ya zama nau'i-nau'i ne. In ya zama nau'i-nau'i ne ma aka fi sa, amma da iri ɗaya ne ma ai ba buƙatar sai an ce karka miƙa hannun ga gaban wani. Ala kulli halin ni dai na nutsu da cewa lallai mu tsaya yadda manzon Allah ya tsayar da wannan sahabi, ya gulam sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Idan kana da sha'awar wani abin da ke gaban wani sai ka ce da Allah ya ɗan miko maka, babu laifi, shi ne zai fi dacewa. Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. الامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. انكروا حديث ده عبد الله بن عمر الله تعالى يداري يتي ناجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم هنا سوى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع للي كوننكو دنكيو ني كو مكياي ني وكلكم مسؤول عن رعيته كوننكو ابن تنبايا ني دنگنه ده كيوان ده اكا باشي. الامام راع شوغبا مكياي ني ومسؤول عن رعيته كما ابن تنبايا ني دنگنه ده ابن ده اكا باشي كيو. والرجل راع في اهل بيته في اهله wato magidanci makiyayi ne dangane da iyalinsa, matansa da ƴaƴansa. Wa mas'ulun an ra'iyati kuma abin tambaya ne gaban Allah dangane da kiwon da aka baki. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, yace kuma mace mai kiwo ce dangane da gidan aure a ɗakin mijinta. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha kuma abar tambaya ce dangane da kiwon da aka bata. والخادم راع في مال سيدي. الخادم شيني بهدما شكين جدا مشني كون نمجي نمجي أنا تي مثلا خادم مثلا أنا تي مثلا خادم بعض من بنتي كتير ونن خادم ونن خادمة دوت بيني أنا تي مثلا خادم خادم أو كان رجلا أو كان ذكرا أو أنثى. والخادم راع في مال سيدي yaron gida abin tambaya ne dangane da dukiyar ubangidansa, sawa'un gadi yake, sawa'un driver ne, sawa'un mai dafa abinci ce, a mai dafa abinci ne namiji, kowane ne dai abin tambaya ne dangane da dukiyar mai gidansa. Wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma abin tambaya ne dangane da kiwon da aka bashi. Fa kullukum ra'in wa kullukum wa mas'ulun an ra'iyatihi, kowannen ku makiyayi ne kuma kowanne abin tambaya ne dangane da kiwo da aka bashi. Muttafaqun alayhi. وانا حديث امام البخاري ده امام مسلم رويته. تو منين ابن ده يكي ده علاقة ده باب المؤسكين وانا حديث ايه والرجل رائم في اهلك tabbas wannan shine abin da yake muhallin shahidin da yake da alaka da babin mu wal rajulu ra'in fi ali lalle magidanci mai kiwo ne dangane da iyalinsa kuma wa mas'ulun an ra'iyatihi abin tabbaya ne dangane da kiwon da aka bai to kaga nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umumi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sannan sai zo yayi tafsili daga baya al imam da ar rajul da al mar'a da kuma al khadim sai kuma ya sake cikewa da cewa fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati lalle akwai karfafa zanci a cikin wannan farko ya hada mu cikin taro cikin rububi yake dukkan masu kiwo ne kuma dukkan ku kowa sai an tambaye shi dangane da kiwon da aka bashi amma sai manzon Allah ya ware waɗansu daga cikin mu wanda su ma sun shiga cikin lafazin dukkanin ku amma sai aka ware su daban wanda aka ware din nan guda hudu ne na farko shugaba kaga anan gurin shugaba ya tafi shugaban karamar hukuma ya tafi gwamnatin jiha ya tafi shugaban kasa ya tafi shugaban ma'aikata dukkan wani wanda yake da wakiltar a dukkan wani wanda yake shugabantar wani adadi na mutane karkashinsa kuma aka dora musu nauyin gudanar da wani abin da ka iya cewa hidima amma hidima ga jama'a a ma'aikatar kiwon lafiya ne a ma'aikatar ilimi ne a ma'aikatar kananan hukumomi ne a ma'aikatar ayyuka da gidaje ne dukkan wanda yake shugabantar wani bangare karkashinsa akwai wani adadi na mutane da suke jira yayi umarni ko ya hana to ya tabbatar cewa shi wannan shugaban kiwo aka ba shi wannan shugabancin kuma a gaban Allah gobe kiyama sai an tambaye shi kiwon da aka bari ya rike daidai ko bai rike daidai ba ina fatan kuna fahimtar ni to ka rike ne shugabanci ba karamin nauyi bane ba tsakani da Allah in mutane sun san nauyin da ke cikin shugabanci da bai kamata ma mutum ya rike kashe kuɗi na neman shugabanci ba da abin da za a tambaye ka gaban Allah dukkan gwamnatin jiha sai an tambaye shi shi gaban ilimin mutane security din su kiwon lafiyar su gyaruwar hanyoyin su ruwan famfan su wutar lantarkin su da dukkan matsalolin da suka shafe su wanda gwamnati take ware kudade gwamnati karanta a talabijin ko radio cewa an ware su ne dan aiki kaza ko mutane ba sa ganin wannan aiki na aiki kada ko da tsawon kawai 24 hours kawai aka ce an baka jiha irin Kano ko irin jihar Lagos mai yawan jama'a ko jihar Oyo a ce ka shugabance ta za a yi maka tambaya a gaban Allah 24 hours ya ka gudanar da Kano yaya za ka tsaya gaban Allah da nan ta ba ka ba karamin aiki ba ne ba saboda ka shugabanci ba gata ba ne ba kuma shugabanci ba gwamnatin rayuwa ba ne ba aiki ne jawur amma saboda zahincin mutane da rashin sanin girman Allah da rashin sanin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rashin sanin meye addinin musulunci sai mutum ya dauka kawai wani abu ne na shakata kuma abin da ke kawo haka wani lokaci wato mu gamma da mai waɗanda su tsaya su ai ba kuma ya yi istighfari ai ba kuma ya je umara cikin ramadana ai da an je umara cikin ramadana an roki Allah an yi tawafi so 40 ko so 50 ka je madina ka yi sallah ta kwana 40 sallah so 40 kwana nawa kenan kwana 8 ai shikenan ko an riga an yi ta shikenan sai mutane su yi sata su yi ta zalunci su yi ta komai wai za su je madina su yi kwana 8 kuma za su je su yi tawafi 50 shikenan sun riga sun gama tsammanin su ubangiji ta alama cikin hanci za su bashi ya Allah mun zalunci bayan ka ga mun zura maka dawa 50 dan ka yafe mana ka ga wannan ya zama jahilci kenan saboda haka dukkan shugaba sai an tambaye shi dangane da mutanensa da ya shugabanta ya yi shugabanci bisa ga adalci ko bisa da zalunci sannan mutum dangane da iyalin gidansa mutumin da ke da mace ɗaya da ƴaƴa sai an tambaye shi to ballantana kuma da sun kai biyu ko sun kai uku ko sun kai hudu yaya gudanar da su wajen cin su da shan su da suturar su uwa uba mafi muhimmanci kuma ilimin su na addini tarbiyyar su ta addini dora su kan tafarkin qala Allahu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin magidanta ba sa yin kaulo wajen cefa ne wajen rigar sallah wajen sabulun wanki sabulun wanka da sauran ababe na gungujewar rayuwa da shakatawa su amma inda suka ci yake wajen koyawa iyalinsu addini wajen iyalinsu su san Allah wajen iyalin su san kimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san matsayin shari'ar musulunci su san cewa dokokin Allah ke aiki akan su ba su yi sanin son zuciya ba a nan gudun da ya gada bi ake gane wannan ba to wannan duk sai an tambaye mutum gobe kiyama mai ka koyar da iyalinka mai suka iya yau tana karkashin igiyar aurenka shekara 7 ko shekara 8 ko 10 wani ma shekara 20 yau yana aurenka ta haihu ta haihu har ta gaji da haihuwa, dan Allah mai ta haddace a gidanka lokacin da aka kawo tana amarya zuwa yau, ta haddace zuwa amma ta san shi da tafsirinsa, ta iya ahlari ko aka wani hadisi? Mai ta sani? Galibin mu kawai haka muke a cikin matan azube kawai gida, aikin su shine su yi girki kuma da daddare a yi jima'i kuma a haifi yara shi kenan. Amma banda wannan mai ake koya musu da addini ba ko wani abu? Kaga ya kamata mu tsoron Allah mu shirye tambayar da za yadda za mu ansa Allah yadda za mu ansa tambaya a gaban Allah mu gogara na sassan kiyama. Wani ne suke muke sa ya zauna ya koyar da iyalinsa addini ko kuma ya sa su koya addini? Nadir ne kaɗan ɗaya cikin goma ne, sauran duk ba ma iya yi. To wannan fa sai an tambaye mu gobe kiyama. Ita mace tana da wadansu hukunci hukunci da ta yi tarayyar ɗa namiji, tana da wadansu hukunci hukunci da sun shafe ta ita kadai. Sallah muna yi suna yi, azumi muna yi suna yi, aikin haji, umara, zikiri, salatin annabi, haidala, istighfari duk muna yi suna yi. Haila su kadai suke yi banda mu, biki su kadai suke banda mu, shayar da yaro, daukar juna din, renon yaro din, da sauran al'amura da dama waɗanda su kadai suke shafa banda mu. To waɗanda muke mun yi tarayya mu da su ma ba su iya wannan dana na su na su kadai din. Kaga anan kowa sai an tambaye shi gaban Allah sai san Allah da zai faya. Maganar ka kawo a kasa a kan kari, ka kawo abinci, ka kawo wannan duk. Wannan yana da matuƙar muhimmanci. Amma me iyalin da suka iya na addini? Wannan shi ma abin tambaya ne gaban Allah. Sannan ita mace za a yi mata tambaya dangane da abin da ya shafi gidan auratayyarta. Shin ta tsare amanar kanta wa mijinta? Shin ta tsare amanar dukiyar mijinta gare shi? Ko ba ta tsare ba, amanar kanta ta yadda ba ta yi murmushi ba ga wani da nufin jan hankalinsa, da yadda haka za a zo a yi mijinta ba ta yi magana ba ga wani da nufin jan hankalinsa ko ansa bukatar wani, ba nan za ta kai ga yan fasikanci. Sannan ta tsare amanar dukiyar mijinta, sannan ta kula da ƴaƴansa, sawabin ƴaƴan wanda ta haifa shi ita da mijin ko kuma ƴaƴan da kishiya ta haifa. Ko ƴaƴan da wata kishiyar ma ta haifa ba ta gidan. Duk wannan sai an tambaye ta ita ma gaban Allah gobe kiyama. Abincin da duk ya shigo gidan wata hanya da ta sarrafa shi, ta yi alfazuranci wajen dahuwa ko ta dafa daidai bukatun gida. Da aka dafa ya fi ƙarfin bukatun gida, an bayar akan lokaci ko an zubar a shara ko wajen ana cikin wadata. Duk sai an tambaye ta gaban Allah ranar ƙarfin kiyama. Wa yake shigowa gidan lokacin da miji baya nan? Da izinin mijin, mijin ya sani kuma ya amince da zuwansa ko bai amince da zuwansa ba, ko da kuɗin uwanki ne ko da dangi ne, duk waɗannan ababen tambaya ne sai an tambaye mace gobe kiyama. Sannan kuma yaron gida wanda ya shafi direba ko ya shafi mai gadi ko ya shafi mai dafa abinci ko dukkan wani yaron gida. To a yau idan aka riga aka ɗauki kowanne aka ce a kawo samfurin shugaba, a kawo samfurin magidanci, a kawo samfurin mace, a kawo samfurin yaron gida mai adalci, sai ga cewa babban abin da yake mafi rinjayen faruwa shi ne bara gurbi a cikin dukkan waɗannan ɓangarorin guda. So ne mafi rinjayen faruwa. Da kowa yana fafin kowa ne ya zai don uwansa tun daga sama har ƙasa. Shi shi sa duk abin da za mu samu na dukiya ko ba zai albarka ba ko ba za mu ji daɗin rayuwarsa ba. Ba za mu gunguje ba mu ji mun mori da shi. Abinda a waɗansu ƙasashe an manta shekaru 50 cewa ba ta da matsalar wutar lantarki, mu yanzu ita ce matsalar ruwan sha, mu yanzu ita ce matsalar magudanar ruwa, in ruwan sama ya sauka na damina ina zai je tafi, ita ce matsalar nan. Ka sai rub ka shafa ya ƙare, ka sai basilin ka shafa gungunin ya ƙare, ƙwanƙwalati murfin Coca-Cola su su ne matsalar nan. An jefar da gari duk bola ga shara ga matsala ga wace ce ba jin daɗin rayuwa ko ba ma bin Allah. Da ba yake a dawo gudanar da shi kyama. To amma idan kowane ɗaya daga cikin mutum daga shugaba har na ƙasa kowa yana hararo cewa shi ɗin nan fa mai kiyo ne, kuma za a tambaye shi kuma da kiyon da aka bashi ranar tashin kyama, dole mutum zai kiyaye shi. Ba inda za a yi yaron gida ya tuntu uban gidansa, wai dangane cewa alhaji bai sani ba, bari in zalunce shi, bari in haɗa kai da makanikai, bari in haɗa kai da mai aikin gyaran famfo, mai aikin wutar lantarki, bari in yi kaza, bari in je wajen mahaifiyata fata a rubuta rasid na ƙarya, a yi wane ne, kai ka zo sai an tambaye ka gaba, an tsara tashin kyama gaba da wata. Shi ma kuma in yi cuce ka, ya hana ka haƙƙinka daidai, shi ma sai an tambaye ka gaba, an tsara tashin kyama. Shi ya sa manzo Allah ya ce fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyati, muttafaqun alayh. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث سامي بسده وشكمون للتاكي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زن الله سرادة من زن الله قال تبتا غريشي دي أعلن جدان سياتي مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين مروا أولادكم ku umarci ƴaƴanku bis salati da yin sallah wa hum abna'u sab'i sinin su suna ƴaƴan shekaru bakwai wasribuhum alaiha ku dake su akan yin sallah din nan in suka ki wa hum abna'u asharin yayin da suke ƴaƴan shekaru goma wa farriqu bainahum fil madaji' sanan ku raba wurin kwanan su maza daban wurin kwanan su mata kuma wurin kwanan su daban hadisin hasan rawahu abu dawud da isnadin hasan وعن أبي ثريا ثبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليه ابن عشر سنين واضربوه عليه ابن عشر سنين وانا حديثي كمان دو انت البيت بيسكي حديث حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن ولفظ أبي داود مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين dukkan su dai hadisan ma'anarsu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati ku umarci ƴaƴanku aulad ƴaƴa sun shafi maza sun shafi mata an gane ku dan da Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum sai ce me lidzakari mithlu hadzil unthayin fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn sai nuna aulad ya tafi mace ya tafi namiji walad namiji walad ko mace amma idan an ce ibn ya zama namiji kenan bin ya zama mace kenan kadai amma idan an ce aulad ya tafi su duka maza da mata manzo Allah ce muru auladakum bis salati ku umarci ƴaƴanku da yin sallah wa hum abna'u sab'i sinin alhalin su suna ƴaƴan shekaru bakwai tun daga lokacin ake fara umartar su da yin sallah wadribuhum alaiha ku dake su idan sun ki yin sallah din wa hum abna'u ashrin alhalin suna ƴaƴan shekaru goma wato da sun kai shekara bakwai zaka umarci su da yin sallah lokacin sallah yayi ka tace su inda asuba zaka je masallaci ka tace su inda hali ku tafi tare da su ƴan maza ka an gane ku in ma a gida za su je ka tace su ko kuma ka je ka dawo tun kafin gari ya waye ka tace su ku tashi ku sallah tun sun kai shekarun da za ku umarci su da yin sallah an bayyana ku to amma duk wanda bai kai shekara bakwai ba ba za ka umarci shi da yin sallah ba sai dai in yana yi ba za ka sani amfani da ɗan shekara uku hudu biyar daga bai kai maka ba ba ka cewa lallai ka cike sallah sai idan kai da wata hujja kuma manzon Allah ne sai ka ce amma in yana yi fa ba za ka hana shi amma matukar ya kai shekara bakwai to za ka fara umartar sa da yin sallah shi kuma nan gurin in bai yi ba sai dai zara ido sai dai gargadi sai jan kunne sai maganganu amma babu duka da bulala amma da ya kai shekara goma ba ya yi to wannan a iya lantar da shi da bulala ta hanyar da ta dace a shari'a ce kamar yadda muka yi bayani can baya an gane ko shi ne ma'anar wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji ku raba wurin kwanansu me ake nufi da cewa ku raba wurin kwanansu ya iya ɗaukar ma'anar ku raba wajen kwanansu ɗakin maza daban ɗakin mata daban tunda har sun kai shekaru goma ya iya ɗaukar ma'anar ku raba wurin kwanansu shimfiɗar maza daban shimfiɗar mata daban ko da ɗaki ɗaya ne in mutum yana da sukuni zai iya raba su ɗakin yaya maza daban ɗakin yaya mata daban yayin da zai kai shekaru nawa goma kafin wannan shekarun kenan ba lallai ku raba su amma in sun kai shekaru goma sai a ware su wajen ɗakin maza daban ɗakin mata daban ina ba za mu fita in ko mutum baya da sukuni a daddafa ake gidan yaya ake rayuwar kadaran kadaran ake ciki kenan sai a hada su ɗaki ɗaya ɗin amma ta ishin fitar waɗannan a can ishin fitar waɗannan a kan kar a samu ishin fitar a haɗin juna lokacin da suka kai shekaru goma to kaga duk wannan tarbiyya kenan ta addinin musulmi domin tun lokacin da yaro yake shekaru bakwai din nan yake fara karban tauji, yake fara karban karantarwa, yake fara karban dukkan wani sako da za a faɗa masa na alkhairi ko na sharri. Kuma abinda duk ya riga shiga a wannan lokacin shine abin da za ka ga ya tabbata a cikin zuciya. An fahimta ko? Idan kai sake har sharri ya riga shiga, to kafin ka zo kankare shi daga baya sai ka sha wahala. Idan kuma ka ci nasara alkhairi ya shiga, kafin wani zai ture wannan alkhairin kuma sai ya sha wahala. To a wannan lokacin za ka matsa kenan wajen ɗabi'u na gari da gaskiya da riƙon amana da jarunta, dukkan wani ɗabi'a na gari ka fi cewa yaro ya koyi su a wannan lokacin. Abin da yake faruwa shi ne wani lokaci muna kyamar mu zauna da ‘ya’yanmu, sai mu ga cewa akwai menene ko mutum zai zauna da yara da safe, wani tun kafin yara su tashi daga bacci ya fita daga gida bai dawo gida ba, kuma sai bayan sun yi bacci sai ga cewa sun yi wata ɗaya da su a gida ɗaya, amma ba su gaisa ba da su, su ji rahama da ake samu ta uwa. Wanda wani lokaci ya kamata koyaya ko aiki kake ko mai yanzu da sauran su ka dan ɗauki wani ɗan break na awa ɗaya ko rabin awa ka rugo gida ka ga wani lokacin fita abinci tare da su, ka sa an ajiye muku abinci ka kira su bismillah ku zo mu ci abinci, za su rugo abinci a waye wanke hannunsa, kai na gani ka buga wanke ba, kai na gani haka wannan sun koyi idan za a ci abinci mai ake wanke hannu. To kuma daga nan gurin kai da kanka sai ka ɗabbaka wancan hadisin na manzon Allah san billaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yadika, da an yi wannan so uku so hudu so biyar ranan da ɗaya daga cikin su ya kuskure kafin kai uba ka gyara masa, ɗaya daga cikin yan wanda zai ce kai baba ya ce da hannun dama ake tunan kaka, duk daga nan gurin kake tarwa da yaro sako, kuma kai hira da su ka jilla ka gane iyaka su abin da din su, wani lokacin su yi abin dariya, wani lokacin su yi abin wauta, inda suka yi shirme ka gyara musu, ko kalma suka yi ta wata ba daidai ba ka gyara musu, wata magana wata ta ci karo da ladabin addinin musulunci da gyara musu, ba haka ake tafi ka za a ke yi. Mai mai zai hana ka ci abinci da yarka, wai hana ka shirya duk bayan ka bane, yana magana ya gaba da in general ban wari cewa ya maza kadai ba ban da mata, ina ba zan fahimta idan dukkan su maza ne ana jin tsoron kar su koyi mummunar ɗabi'a ko da daga gambarci wani ya hau wani kuma su saba da irin wannan, babu shakki don an raba, amma dai wajen raba mata da maza shi ne ya fi ƙarfi sosai da sosai, ina fata an fahimta. Sannan waɗansu ɗan masu sukuni sukan ware ɗakin ‘ya’yansu maza daban ɗakin mata daban, amma kuma ba sa kai ziyara wannan ɗakin, waɗansu ma masu sukuni suna da irin boys quarters ɗin nan a baka can daga baya ba ruwan su tun shekara ma ba su ke ruwan san bai ke faruwa a wajen ba. Idan ƴan mata ne suka yi ƙawaye ba a san da wace ce da wace ce, ka wata ba ƴar gidanmu da ƴar gidanmu menene ɗabi'unsu menene halayensu, idan ƴan maza ne suke da abokai ba a san da waye abokanansu ba, waye ɗan gidansu, waye halayensu, meye ɗabi'ansu, meye halayensu, ko mutum baya shiga ɗakin ya gani. Idan da za ka je ɗakin ‘ya’yanka samari wata rana za ka sama mu, kana shiga kafin wani abu ka ci karo da shi farko ƙatuwar kalanda za ka gani ko kuma wani hoto na ƙyamaki kusan tsirara irin wanda ga cikin suna tsarawa bakin bata ko baki ina ne, ko ka ga kalanda ta ‘yan rasulun karfi kitika kitika kamar adam, ko kalanda ta ‘yan ƙwallon ƙafa, ko waɗansu taurarin fininnuka na wasan Hausa ko fininnuka na America ko Indian team ko Chinese team, haka duk za ka gani waɗannan taurarin fininnuka ɗin nan hotunan su ne galibi a ɗakin. Idan ko ka ga album manya-manya kai ka ce an jera Qur'anai ne ko da Riyadu Salihin daga Global Maraba, idan ka ɗauko nan sai ka ga album wanda dukkan kowane shafi a ciki sai ka ga hoton Yamani da wanda ya sani da wanda bai sani ba, da Bahaushiya da Iyamara da Bayarabiya da kowace, da wanda sai dariya da wanda sai sajan baki da yawa da wanda sai ya fa hoda kawai wai akan kashe farfata ido, haka kuma ne suke kashe farfata ido duk wannan shi ne. Idan kuma yana da tabbar koda za ka samu katir gaba ɗaya babu na addini ko da Hausa ko da Turai duk gaba ɗaya ka daka sanin da raye raye da wake wake da garholiya duk su ne kawai, sai ka duba daidai zuriya riyadu salihin na turanci idan dan boko ne bai ko global maram da hausa ko na turanci bai ballan tana kai maganan bukhari ko kai maganan muwatta na imam malik ko kai maganan tafsir ba mu duk wannan gaba da ba shi ne abu gaban samari ba saboda wannan bai cikin ajanda su haka idan kaje daki yan matan abin da zaka tarar kenan wato wata tsara da za ka gani idan kaje daki yan mata su ba sa like hoton mata sai dai hoton maza samari idan kaje dakin maza ko ba sa like hoto sai dawa sai na yan mata in ka sun like hoton namiji ko irin darar sulan ne ko wani shahararren marayi wani sai ki tsararre a duniya shi ne kawai za a dauko a daki da kuma idan kana duba durowar abin da ɗinka idan ka fara ganin wasiƙu ko da aka yi mata ko wanda zai ta ajiye ku ka ga wata wasiƙa mai shafi takwas irin firiskifin na manya-manya mai shafi takwas a kawai za a aiko mata da ita lokacin magariba ba ta yi magariba ba ta yi isha'i ba tana karanta ta a ƙarfe ɗaya na dare ta karanta ta yi kuka ta karanta ta yi menene ya ce marurun zuciya ta wace ce yin ana da farki wace ce wace ce bayan ta duk ƙarya ne kuma ta mai mai ta ta sake mai mai tawa inda ka san ana zara surutun bakara yin za a adada ta mai mai ta ta mai mai ta to kuma sai ta zo ta shirya ita kuma ya za ta yi ta rubuta ansa dan bala'i to ita ma wata kalma za ta faɗa ta tsara shi don da duk abin ƙarya ne duk yau da rayuwa za ta faɗa ai idan na tuna ko na wani lokacin sai in ga kamar kai ne wata ka taho daga gabas ni ce tauraron wannan tare daga yamma to wata ya taho tauraron ta zo mai za a yi gina bayan an gama wasiƙar shafi nawa a biya a sake biya wani lokacin a samu wata ƙawa a ce a ce nan mu ai ba haka zaki ce bu goge wannan kalma ta sake wannan ai ba haka za a yi ba ai goge wannan kalma ta sake nan bayan an gama ai ya fawa wasiƙar turare wata ma a sa mata lalle a sa a cikin yambula a aika masa dole kaga yan ka tafi da cikin haɗari wallahi tallahi to da yawan mu ba ta bincika su game yayan ba ruwan ta iya sallah ba ta iya sallah ba ta iya wankan jinin al'ada wankan jinin biki wankan janaba ya ake taimama meye matsar duk abin da ya tafi addini gaba ɗaya babu ruwan ta sani ko ba sani ba shi dai mai take so na atamfa mai take so na kayan yayi mai take so na kayan tacewa da teki aya da zuwa gidan biki a kera kawa shi ne kawai abin da ya sa a gabansa kayan ado ko idan aka fara yi mata leda-leda na mangaji a gyara gaji a yi wani ne a da ba saboda dan kwalin arziki ko hijabi haka mutum zai zo fata rayuwarsa ya fata rayuwarsa ya je Allah ga wake yama kuma ya tambaye shi yaya a ko ba wanda zai ce shi ga tsari ba wanda yake zuwa shi uban baya to amma idan ka saba mata ai ba wani abin nan bane ba wata rana sai kai mata ziyara dakin ta ba yar ka mutum ziyara manzon Allah matan ɗayar sa kai tana gidan aure ma da daddare ma sun yi bacci ita da mijin manzon Allah ya je ziyara ai uba yana da girman sa yana zuwa yayi sallama kuma suka tashi ya zauna tsike su nan naman sa ga Ali bin Abi Talib hagun din sa ga Fatima yana zaune tare da su yanzu idan surki yi wannan ai sai mijin yarinyar ya zazzage shi wannan kawai surki ya zo ya shiga mana kudin hanci da kudin ne ya tafi yana da dama ya shiga yana da dama ya je menene dan yaje to saboda haka aikin tarbiyya ba na nufin cewa mu dauki usulubi na duka kullum ga duka dorina bulala kuma amma ba na nufin ko mu dauki usulubi na sakaci lallashi shagwaba yaro wannan ba zai kawo maka alkhairi ba kai karan kanka amma ka dauki usulubi na zakatakiya don mu al'umma ce zakatakiya wa kadalika jannakum ummatan wasata yakunu sunna manzo Allah ce allimu sabiyya salata li sab'i sinina yaro ku koya masa sallah in ya kai shekaru bakwai wadribuhu alaiha habna ashri sinina ku dake shi in ya kai dan shekaru goma a wani lafazi na Abu Dawud murus sabiyya ku umarci yaro murus sabiyya bis salati idza balaga sab'a sinin ku umarci yaro da yin sallah idan ya kai wato ainihin dan shekaru bakwai babu haqqil jari wal wasiyyati bihi babin da yake magana dangane da haƙin makwabci wal wasiyyati bihi da kuma yadda aka yi wasici da shi makwabci din cewa lalle mutun ya kula da makwabcinsa ya tsare haƙin makwabcinsa قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم wannan aya ita ce malume ke watakin ayatul huquqil ashara aya da take magana dangane da haƙoƙi guda goma Allah madaukake ce wa'budullaha wa la tusyriku bihi shay'a ku bautata ma Allah kar ku hada shi da wani wannan shine haqqul huquq mafi girman haƙoƙi gaba ɗaya kenan aka kuma tabbata da hadisin Mu'adh ibn Jabal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya goya shi a bayan daki yace da shi ya kai Mu'adh a tadare ma haqqullahi ala ibad wa haqqul ibadi ala Allah yace Allah wa rasuluhu alam manzo Allah yace haqqul ibadi haqqullahi ala ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haqqin da ubangiji ta alake da shi akan bayi shine su bauta masa shi kade kan su hada shi da ku wannan shine haqqin da yafi kowanne girma a cikin haƙoƙin da suka rataye da dangata a bauta ta mu Allah shi kade kar a hada shi da ku ita bautar Allah abinda take bukata na farko bautata masa shi kadai na biyu bautata masa da abinda manzon Allah ya zo da shi bayan ka kadaita Allah da ibada ka nufaci Allah da ibadar ka a zuciyarka baka yi ibadar dan yabon wani ko dan kushen wani ko dan samun girma a wurin wani ko dan musgunawa wani da ba wani haushi ba dan Allah kadai kai to dole abin ya kasance kuma kan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda abu yake da kyau matakar bakan koyarwar manzon Allah yake ba ba a kira shi da sunan yake kyakkyawan abu shine wanda manzon Allah ya zo da shi wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a na farko kenan na biyu wa bil walidaini ihsana sannan iyaye guda biyu kuma a kyautata musu ubangiji ta'ala amarakum an tuhsinu bil walidaini ihsana ya umarce ku ku kyautata ma iyaye matukar kyautatawa a kare haƙƙinsu a tsare mutuncinsu a ga girmansu a so su a cikin zuciya a bi umarninsu wanda bai saba wa Allah ba bai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka hada a hannu sai fa in sun yi hani da abin da Allah ne ya ce a yi ko manzon Allah ya ce a yi to anan ba za a yi musu da'a ba an gane ku Allah madaukakin sarki ya umarce mu da girmama iyayenmu da ganin mutunci wa bizil qurba na uku shine wato da ma'abucin kusanci zil qurba ay zil qaraba dukkan wani ma'abucin kusancin ka yana da haƙƙi akan ka shine wa ko kani ya ko kanwa dukkanin suna cikin zil qurba an gane ku al aqrab wal aqrab wa ya kusanci sannan wa yake bi masa sannan wa yake bi masa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wani sahabi mahaifiyarka sannan babanka dan yar uwarka sannan dan uwanka ma'ana idan an haɗu iyaye guda biyu wanne yafi girma mahaifiya sannan mahaifi idan an haɗu da dan uwa namiji da yar uwa mace wanne yafi girma yar uwa mace sannan dan uwa namiji saboda ita mace mai rauni ce ana buƙatar tana buƙatar kariya da su duk wannan na nuna haƙƙin mata cikin addinin musulunci duk sahabi ya tambaye manzon Allah cikin mutane wa ya fi kamata in kisa ba ya ce ummar mahaifiyarka ya ce sannan wa sannan mahaifiyarka sannan wa sannan mahaifiyarka sannan wa ce sannan mahaifiyarka ya ce sannan a wani hadisi kuma daban sannan wa ƴar uwarka sannan wa dan uwanka ummar aqrab fal aqrab kaga anan gurin yana nuna kenan akwai kula da mata kwarai da gaske cikin addinin musulunci ba kamar yadda wadansu suke kururu da addinin musulunci kamar akwai takura ya mace da hana ta sakat ba da kuma toshe mata haƙƙinta zil qurba dai dan uwa makusanci yana da haƙƙi akan ka na kyautata masa da yi masa ihsani shi yasa lokacin da faɗin Allah ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu min fatihikum ya sauka kamar yadda muka karanta a darasin baya ku Abu Talha yana da gagarumar gona ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me zan yi dan in dace ladan wannan manzon Allah sai ka je ka raba ta zuwa ga yan uwanka an fahimta ku wal masakin al masakin mabukata jam'i ne na miskin idan an ce miskin ana nufin mabukaci to an kana zakaran aw unsa mabukaci wal jar dil qurba na biyar ke na ko shi da wal yatama bu aha wal yatama na wa bi dil qurba wal yatama al yatama jam'i ne na yatim yatim kuma shine maraya maraya kuma shine dukkan ɗa namiji ko mace wanda ya rasa uba tun kafin ya kai ga balaga. An gane ku, idan mutum ya rasa uba kafin balaga shine ake kira yatim, amma mutumin da bai rasa uba ba sai bayan balaga wannan laifi bai yatimi shar'an. Ko da a yare za mu ce wane ya shiga maraici, amma ba wai maraya bane irin wanda shari'a ta ce a kula da wani haƙƙi na maraita kansa. Kuna fahimtar wannan dukkan? Wal matakin, al matakin jam'u miskin, kamar yadda muka faɗa miskin ko mabukaci kenan. An gane ku, mabukaci. Wal jar dil qurba, al jar dil qurba da dangi ma'abucin kusanci. Wal jar junubi da dangi na da'a, wato da makwabci ma'abucin kusanci. Wal jar junubi da makwabci wanda yake na nesa. Idan an ce jar dil qurba, al jar dil qurba makwabci wanda yake makusanci, wato kamar ka ɗauka makwabcinka ga kuma alaƙar jini tsakaninka da shi. Aljarul junubi makwabci wanda babu alaƙar jini tsakaninka da shi. Aljarul qurba ga makwabtaka ga alaƙar jini, kaga ya ci da ɓangare biyu, ya ci da makwabtaka, ya ci da me alaƙar jini. Wancan ko jarul junubi ya ci ne da makwabtaka kadai amma babu alaƙar jini. Wa sahibi bil dambi, malaman tafsiri suna masa fassara biyu. Waɗansu sun fassara as-sahibu bil dambi cewa matarka kenan, waɗansu sun fassara as-sahibu bil jamb cewa abokinka a cikin ayarin tafiya. Matafiya ne ku, ɗan kasuwa kuna da gungu da kuke tafiya daga nan wurin, ko akan jakunanku, ko akan alfadare, ko dawaki, ko raƙuma, ko dukkan wani kayan sufuri a da, ko kuma irin na yanzu a mota. Kun shiga mota ɗaya daga nan wurin za ku tafi cin kasuwar mai adwa can bakin boda, ko kun tafi cin kasuwar gujungu, ko kun tafi kacaku, ko darki, ko ladin makole, ko daga nan za ku kwatano, ko za ku je Lagos, ko za ku je abakaliki ku soya da dan aba, ko daga nan gudun za ku tafi Hong Kong ko wata ƙasa ta duniya. Dukkan mutumin da kuka haɗu a hanyar tafiya kuna cikin ayari guda, daga wannan zangon tafiya zuwa wancan zangon tafiya, shine suka ce as-sahibu bil jambi, yana da haƙƙi a kanka na gurgudan abokantakar tafiya da ta haɗa ku ko da tsawon awa ɗaya ne. Ka tsare masa wannan haƙƙi shi ma ya tsare maka. As-sahibu bil jambi, haka wasu malamai suka fassara shi. Wa ibn sabil, da matafiyi wanda ya biyo ta garinka guzuri yanke masa. Wa ma malakat aymanukum, da abinda damanku ya mallaka na kuyangi ko na bayi, sawa'un maza ne ko mata. Tukaga nan gurin haƙƙi goma aka lissafa: haƙƙin Allah maɗaukakin sarki, sannan iyaye, sannan dangi, sannan maraya, sannan miskini mabukaci kenan, sannan makwabci na kusa, sannan makwabci na nesa, sannan as-sahibul jambi, sawa'un mace ne ko abokin tafiya, sannan kuma ibnus sabil, sannan kuma bayi, kuma malakat aymanu. Shi ta ake kiranta ayatul huquqil ashar. To anan mai tambaya na ne, yana da dama ya tambaya ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko baya da haƙƙi a kanmu? Yana da haƙƙi a kanmu, tabbas manzon Allah yana da haƙƙi a kanmu. Ina ba za mu fahimta, amma me yasa ba a bata manzon Allah ciki? Wato ma'ana haƙƙin Allah da aka ambata kamar dimnan akwai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tun da bayanin bauta ta ma Allah shi kaɗai ba tare da shirka ba, waye zai wannan bayanin a gane? Manzon Allah a ga haƙƙin sai. Shi yasa alaƙar bin Allah da bin manzon Allah alaƙa ce wadda take mutalazima. Sallallahu alaihi wasallam ya ce: "Man yuti ar-rasula faqad ata'a Allah, man tawalla kuma sallaka alaihi." Bin Allah yana haɗe da bin manzon Allah. Ba shi yiwuwa ka ce kana bin Allah ba ruwanka da manzon Allah, ba shi yiwuwa ka ce kana bin manzon Allah ba ruwanka da Allah. Dole sai ka haɗa biyu: "Ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war-rasul." وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ. Duk wannan fassara ce ta biyu da a iya mata, ban kawo ta ba, da suka ce aljarul qurba makwabci wanda yake musulmi, waljarul junubi makwabci wanda yake nesa. Ta hakanin aya za ta yi daukan wannan ma'ana, amma zai kurba galibi don an ambace shi ana nufin karaba da mawuyya kenan, nasabiyya ko nasabiyya,
qaraba ta dangantaka shine galibin abin da zulqurba yazo da cikin alqur'ani
ina ba da gafanta
amma a jumlace abin da kuke cewa shi makwabci iri uku ne akwai makwabcin da yake da haƙƙi daya akwai mai haƙƙi biyu akwai mai haƙƙi uku makwabci mai haƙƙi daya makwabci wanda yake ba dangi iya babu nawa tsakaninku da shi sannan ba mutumi bane ba makwabtaka kawai ta haɗa ka ga wannan yana ci da haƙƙin makwabtaka ne kadai mai haƙƙi biyu makwabcin da yake musulmi amma ba dangantaka ta jini ta ga haƙƙin makwabtaka ga haƙƙin musulunci mai haƙƙi uku shine suka ce makwabci wanda yake ga dangantaka ta jini ga kuma haƙƙin musulunci ga kuma haƙƙin makwabtaka ala kulli halin makwabci dai na buƙatar kyautatawa gare shi dan mahallin shahid anan gurin shine wal jari zul qurba wal jari dhunubi shine abin da yake da alaka da babu mun babu haƙƙin jari wal wasiyyati bi makwabtaka cewa wani yaya za a gane ya ratar makwabtaka haka kake so kace ko akwai wata sabisi da ake ruwaitowa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ayyuka la yaqulu ali bin abi talib cewa gidaje 40 sune gidin makwabtaka ma'ana dama gida 40 hagu gida 40 gaba gida 40 baya gida 40 a wannan hadisin da zai fadi ibn kafir ya kawo shi kina jin karkashin wannan aya da kuma wata aya can cikin surat al-ahzab thumma la yujawizunaka fiha illa qalila la yujawizunaka fiha waɗansu da kafa wajen da suka ce layu jawo dunaka fi ha illa galla fi ha a zamani na koma zuwa karfi ne to tunda suka ce inda ya kuma haɗa gari kawai mutum ya zama makwabcinka aka ce saboda mai zama da Allah ke zuma layu jawo dunaka fi ha illa galla ma'ana duk wanda yake kano makwabcinka aiki ya samu musu a gaskiyar zance shi ne gejin makwabtaka ana kyale shi ne ga ƙorfin mutane yadda kuka saba ma'amalolinku na rayuwa shin wani rata ne tsakanin shi da gidana idan na jonori na ce makwabcina an masa haihuwa makwabcina an yi masa mutuwa jama'a za su gaskata ne yanzu misali ni ina zauna a garin kaya don ma ina cikin gariyo ebino to kaga duk wanda yake gariyo ebino idan na gani sai makwabcina ne a kowane gari na fada dai cikin hausawa da muka samu mu'amala za ta iya gaskiya makwabci amma idan na ce da zira makwabcina ne yana tare da ni ina ga dan kai a gaba da yanzu ba za a fahimci makwabtaka ba nan a ƙurfi ba za a fahimci makwabtaka ba to da haka ba ya da wani haƙƙin makwabci a kaina ni ba na haƙƙin makwabtaka a kanta ina fata mu fahimta wannan ana kyale wani ga ƙurfin mutane yanzu wannan gidan da ke nan gurin ina ne za mu ce makwabcinsa kaga na gaba suna ai makwabcinsa na hagu tsinta makwabci ta ne na biyu tsinta kila har na uku na hudu na biyar amma idan an san lankwasa an ji can kwanar ka sai dai ce ungurmu daya amma da wuya ce makwabci kusa da mu haka su ce ba makwabcin su kusa da unguwar mu duk ba makwabcin sa bane wannan ana kyara ne a ƙarfin mutane a iyakacin sani na a iyakacin sani na babu wani hadisi da ya yi tahdid na wanda adadin gidaje cewa gida 30 ko 40 ko 50 ko 10 ko 5 iyakacin su ne za a ce makwabta abin da ya tsoro aka ka ba su cikin makwabta a an kyale a sabon mutane mai suka saba iyakan ce makwabta ka al'ada da nusu wannan shi ake nufi ka tsare kuma shi din ma wato idan ya kasance ga makwabci a nan ga makwabci a nan gurin kuma ka danyi wani abin ihsani kana so ka biya makwabci idan ka raba duka ba za su samu wannan Aisha ta tambaye annabi cewa waye kamata in ba ya ce ila aqrabi imami ibaban wanda kofar ta tafi kusa din abu ɗaya ne dan kaɗan za ka samu a sa abu ka yafi a rafiya to sai ka bi ka wanda kofar ta tafi kusa in wani abu ya karu sannan wannan kofar da ke bin wannan in wani abu ya karu rana ya karfi an fahimci wannan ko ma'ana haƙƙin Allah yana tare da abin nan yana kunshe da haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya ce wallahu warsuluhu haqqu an yurduhu inda Allah so ba sai ce haqqu an yurduhu ma in kanu ya ma sai ce an yurdu sanan aka ce almasakin to ina alfuqara ya kuzu
ممتاز duk inda aka ambaci al-fuqara kadai ba ce komai mutu al-masakin sun shiga duk inda aka fada al-masakin kadai ba ce al-fuqara ba to su kuma sun shiga al-fuqara sun shiga cikin al-masakin ina ba ta fahimta amma in an kawo su a hada wuri guda to al-fuqara ma'anarsa daban al-masakin daban kamar da Allah ya ce inna masadaqatul lil-fuqara wal-masakin wal-amilina alayha kaga nan al-fuqara ma'anarsa daban da wa da al-masakin الفقراء أشد هذا المساكين أحسن حالا أبادي من الأقوال أما إذا أكدت المساكين أتوى كذلك هل الفقراء سنجد في جنة أكدت سمع سنة نحكي دي دي ودي المساكين كذلك والفقراء سمع إنا فضام كما رأى الله سي فكفارة بيطعام عشرة مساكين إذا كذلك سمع الفقراء كبار ستايفو بجيب كفارة تايف aka ce wallahi jin bai za mu si tina miskinan zalika li tu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududu Allah sallallahu alaihi wasallam zabun ali itamu si tina miskinan dai ka nemi miskiye si tina miskinan ka rasa amma ka samu si tina fakiran bai ko mutai ba kai ta wani bin umar hadisin karshe da zamu tsaya da zamu dakata akan sa kenan dan lokaci ya dan jago wani bin umar wa aisha radhiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه متفق عليه أن كربونا عبد الله ده عمر الله شكاري ده قريشي ده أمنا عائشة الله شكاري ده قريشة سوبي وسكتي منزل الله يأتي ما زال جبريل يوصيني بالجار ملائكة جبريل بغشفة ينا موسيتي ده مقبتي yana cewa makwabcinka dai tsare hakkin makwabcinka hatta zanantu annahu sayurisuhu har sai da na tsammaci cewa zai bashi wani rabo cikin gado kila ko wani wahayi zai sauka a ce ma in makwabci ya mutu makwabci na iya cin gadonsa kaga yadda manzon Allah ya ce ya mala'ika zuwa ya tijjida da manzon Allah makwabci a yau koyaushe sai ka zauna baka san makwabcinka na dama ko na hagu ba baka sani ba yana gari ko baya gari kamar zamanin turawa haka ba ma wai GRA ba da ma tuno wannan an riga an san GRA an riga an raba da makwabtaka kan kudi in ba alhamdulillah yanzu ana samun makwabtaka kamar irin nan wannan turare wanda Allah kalli a addu'a Allah amma irin wadanda suke ba ma wani masallaci a tattare su ai ba wanda ya san kowa ba wanda ya san wa yake gari waye baya gari to banda nan gurin ba musamman har cikin gari yanzu irin wannan matsalar ta fara kuma mutum bai san makwabtaka ko a samu kowa sai a zauna tambayar ba a kullum da Allah gidan waye da suwan lahirin amma dai gari mai shayi sanda Allah cika ta kama ana shi mai shayi yana zauna a wajen ya san waye fitowa wa zai dawo amma shi to Allah ya sani insha Allah mu tarafi na gaba ma saura kan wannan dan mu kara bayyana ababen da suke da alaka da makwabtaka da muhimmancin da cikin addinin musulunci abinda muka gudana dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya sai mana assalamu alaikum sukan bayan na farko yana cewa idan mutum ya aikata wani ha'inci misali a wurin aiki amma bai san adadin abin da ya yi ba to ya zai iya mai da wannan haƙƙi da ke kansa wato ƙa'ida idan mutum ya ha'inci wani ko wasu bai iya riƙe adadin abin da ya ha'inta na dukiyar nan ba to zai kintace abinda zai fita daga kokonto cewa lallai baya wajenka misali kana cakar kila naira 5,000 ne kila naira 6,000 idan ka fitar da 6,500 ka tabbatar baka cikin kokon ka yanke kokonto cewa bai wuce haka ba to sai ka dauki daidai wannan adadin ka bayar da shi wannan shine hukunka don shi ne abinda ya saka fitar da cikin kokon an gane ko domin idan mutum a kowace dimma a kansa ba ya iya barranta da wannan dimma ɗin illa biyar kai dimma ce a kanka cewa ka shiga cikin dukiyar mutane ko kayi kaza kayi kaza idan kana tsammanin 700 ne ko 500 sai ka ba ka 500 har yanzu za ka rinka samun kaikayin zuwa cewa kila ko da kuma 200 a kai amma in ka ba ka 750 ka tabbatar cewa babu wani rasuwar komai a kanka ko ma dai da ya wuce 300 din da kaza dai yanzu dai na riga na sunna ciki ga wuta to wannan shi ne kuma kamar ya bayar da kuma
idan ba yi da kudin kuma to sai da mutanen su ya ci gaba wanda ya zaɓi ta da ba a kusa da zini ko dai mutum ya mayar da abin da ya zaɓi ta shi ne rabin mawani ko kuma ya ta hanyar yanayi musu ya ci gaba wanda shi da abin da ya ci dacewa ba ne idan ko mutanen suna da yawa ko bai san ki ba ko ba ya ga imkaniya ne yanzu daidai kuma yanzu ba ya da abin biya to amma wani kyau shi ne yawaita ayyuka na alkhairi don ya samu ranar abin da zai biya gobe kiyama mai yawa ubangiji da ya yalwata masa daga cikin falalar sa har ya biya bashi ya shiga aljanna to kun ga wannan kuke nuna mana girman haƙƙin mutane ba ƙarfi ba ne ba in zai ubangiji ba zai yafe ba sai abin da yake tsakanin ka da shi abin da ka hayanto da ubangiji ta Allah ba ki yafe ba da haka ya kamata ku zuwa wannan ƙarfi wannan shi ne ne hukuncin mutumin da bai koya wa ‘ya’yansa mata addini ba har ya aure da su hukuncin su ya yi sakaci don ba ya ci wata za ta wata nutsuwa ba kuma Allah na iya kama shi da wannan sakaci don fadin sa cewa wa Allah ka bi salatu wa qadir alaiha ya ce su koyar da su addini tunda ba ya yi wa su yi addinin bisa ga jahilci sai sun san yadda ake wa anfusakum wa ahlikum nara umum mutaqiya ta ga wannan da ka kamata mu yi kiyaye kuma galibi mu ba abin da yake mana wahala illa mu koya yara addini ko mu sa koyar duka guda biyu da na boko da na ilimin addini da na boko duk muna da yana yi mana wahala mutanen mu ne suka fi kowa jin nauyin biyan kudin makaranta ko da ta boko wala da ta mu ta Muhammadiya wannan ai sai ma da ne yi sabilin Allah amma ya za ta kuma Muhammadiya kuma ce sai an biya menene ne biya kuma a cikin harkar karatun Muhammadiya duk mutanen mu suna da irin wannan karatu kuma shi yasa yanzu din ya'yan mu ba sa samun ilimi mai inganci inda al'adun mu na kasar Hausa sun ba da dama na malami yana zaune za a tura masa yara ya karantar da su fi sabilillahi baya buƙatar kuɗin wata ko kuɗin shekara ko kuɗin tam to a yanzu wannan yanayin ya canza domin ku da kanku sai da ne kan cewa da idan malami ya zo gari da ƴan almajiran rububi ake waye zai bashi kuɗi sannan kuma idan ya sauka gidan wani za a iya aika wuce abinci daga gidan kowa a cikin makwabtansa da unguwar saboda haka malami baya da matsala a wannan lokacin galibi baya da matsalar rigiyar da zai sa a wannan lokacin saboda mutane sun saba da isani ka bi na cikakken lokaci na bai je neman abinci ba ko neman sarrafawa da zai karantar da yara a yanzu ba a yanzu malami sai ya game Kano da yawo bai samu wurin sauka aka ɗalibi da zama mai ilimi sai ya game Kano da yawo bai samu wurin sauka saboda yanayin rayuwa ne ya riga ya canja ba irin da daban to amma kuma yadda yanayin rayuwar yanzu da ko mutane suna son wai dole a yi mu'amala irin wannan ta daɗin game da ƴaƴansu in za a karantar da su a ji a yi sadaka fi sabilin a yanzu ko da za a buɗe makaranta a nan masallaci a ce za a karantar da alƙur'ani daga la'asar zuwa magriba kila ba da wanda zai karantar dai ba a ɗaya daga cikin wannan manyan gidajen mutum zai ta suna daga Birgit ko Kurna a Sabai Rona ko Hotoro idan mutum ya taso daga Hotoro zai zo nan wurin nawa zai biya zuwa nawa zai biya komawa idan ya taso daga rijiyar lemo kila sai ya shigo mota biyu ko uku haka in ya taso daga Birgit nawa zai biya zuwa da komawa kila zuwa da komawa sai ɗauke shi naira 60 ko zuwa naira 100 to naira 100 har sau 30 a wata ya zama naira nawa kenan to wane ne yanzu yau zai iya biyan malami naira 3000 kuɗin islamiya ba wata islamiyya da take iya biyan malamin da naira 3000 daga waje ba su da yawa magana ce ta 800 900 1000 wata rana ma a biya wata rana a kibiya dan malamin ya gana ce ba ku yi dan Allah wani bawan Allah ya taɓa kai ƙarana wajen malam Dr. Ahmad cewa muna matsawa da yawa akan harkar kudin makaranta. Sai ce nawa ake biya a kan? Sai ce 2,000 wasu ake biya a kowane kan. 2,000 sai malafi ya yanka nawa yake kawai yansa su ne sai ku da kan. Ka zauna a gida ka karantar da 'ya'yan naka, ni kowane yaro a tan zan biya ka 4,000 kaga da 'ya'yanka ne, ka zauna a gida karka je ko ina ka karantar da su.
Azamani ya iya kure mu zai je ga
ita ai mutum ai ake ba 'ya'yanka ba ne, 'ya'yanka ne ba, ni kuma ni ne zan biya ka. In za ka zai Usman bin Affan 2,000 ni kowane ɗana ka zan biya ka 4,000 a wata. Ka zauna a gida tun da safe har azhar duk ka je ko ina ka karantar da su, su iya mathematics, su iya English, su iya Qur'ani, su iya bari wa biba al-arabiyyatul jadida fi Najeriya, wacece wacece duk ki iya. Ni in biya ka karshen kowane wata ita ai wallahi ban ko 2,000 ko ne ba zai iya. To kaga wani lokacin sai mutum an yi masa irin wannan misalin zai iya gani. A taƙaice dai ni fa ina ganin ba abin da zamu yi wa 'ya'yanmu na gata a duniya sama da karatu. Idan ka tsara musu kuɗi ba su da karatu za su iya rushe wannan kuma bai na ajiye tun mabu haka su lalata su. Amma idan ka ba su ilimi da tarbiyya, ga ilimi ga tarbiyya ga wayewa ba su zama gidadawa ba, su zama dolaye ba, ko da ba ko kuma su za su nemi kuɗin daga baya su yi arziki. Kowa da arzikinsa, to ma min dabbatin bil ardi illa lillahi rizqa. Wa ya rabbi taqarrama mutadaha man la lahu min shi'in fi tiwa inna ruha al-qudusi nafasa fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha fattaqullaha wa ajlimu bis-sala lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajlaha. Wanda Allah ke bawa tare da zaka ba sai ta karba arzikinta da Allah ya rubuto mata sai ya shiga hannunta sunan ta, kuma sai ta cika ajali kwanaki da adadin awanni da mintuna da Allah ya iyakance mata. Ku dai fattakullaha bi tsoron Allah wa ajmilu fi ssala, ku kyauta ta hanyar nema, ta dace da shari'a, ta dace da kanun Allah da Rasulullahi. Don haka ina kira gare mu kan cewa dan Allah mai kula da tarbiyyar yara, waɗansu kuma yanzu ɗin da suka waye suna da ƙoƙarin tarbiyyar boko, saboda boko ma sai su ɗauke su kai su kwanta musu, dan kawai yara su iya turanci. A kai San Thomas don su iya turanci, dukkan wata makaranta mai tsada a garin nan an tsanta kowace ce ko sauraji kowace ce za a je a kai kowane za a je a ko inda za a je a kowane kam 10,000 a ko inda za a je a 10,000 ko a shekara ka ci 40,000 ana biya wa yaro. Amma idan aka kira malamin da zai zo karantar da shi islamiya a gida ana kyashin a biya wannan malamin 2,000 a wata, da rashin tsoron Allah irin nan, da rashin sanin makomar rayuwar mu. Ya mutu din yaje a tambaye cikin gauri mathematics za a tambaye shi me za ta dace man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta kula fi hadha an-nabi, wannan tambayar za a yi masa. Boko zai amfana da shi a rayuwarsa, zai waye, zai iya samun mukamin kowane ka wayewa zai yi idan yayi boko, amma ba dole ne ya yi mukami ba, ya iya samun mukami, ya iya rasa, ya iya yin kuɗi, ya iya karewa, ya iya talaucewa, ko ba haka ba? Addini kuma dole sai ka takura masa da shi, in ba shi bai nama ko masa kenan. Kai kana gina duk abin da ya shafi rayuwarsa da zuwa ranar mutuwa, addini kuma yana gina masa tun daga rayuwarsa ɗin zuwa ranar mutuwa ɗin zuwa kwanciyar kabari zuwa tashi yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Saboda haka mutu tsoron Allah game da ƴaƴanmu. Wallahi tallahi amana ce sai Allah ya tambaye mu, amana ce sai Allah ya tambaye mu. Kuma na ga faɗa mana wani salon tarbiyya da muke wanda yake muna cutar kanmu ne ba mu sani ba, ko ba za yaran mu ba za su samu ilimin addini ingantacce ba ta wannan salon tarbiyya da muke yi. Shine kamar yanzu misali ina da nan gida, kai kana da can gida, duk yaran mu za mu tafi su saka wancan ya kai San Thomas, wancan ya kai San Thomas, wancan ya kai Samadi, wancan ya kai Supreme, wancan ya kai lufa loyo, wancan ya kai waye. Da yamma idan an dawo kuma sai in nemo wani ɗan ya sai yi a ana kallawa kai ya dauka diploma dinsa albashinsa gwamnati bai ishe shi ba, ya rinka ba shi 1,500 ya rinka zuwa gidana yana karantar da yara, shi ma wancan ya nemo wani ya rinka ba shi 1,500 ko 2,000 yana karantar da yara, wancan ma haka, wancan ma haka.
to a nan gurin idan yaro ya ga cewa malaminsu gida zai zo ya karanta da su, malamin ba zai kima ba, ya ga malamin boko shi ya je ya same shi har aji inda yake, kuma dole zai ladabi, kuma za a tsaya a assembly ya shiga nayi yadda kusan ana sahun sallah. La yataqaddamuna wala yata'khiruna, haka suke tsayawa cip cip. Amma yanzu malamin islamiya ba Allah ya zo dan karamin kekensa ya baki kin ma ya baci a hanya kaya ta abin nan kata ta zube duk wajen gyara kata hannunsa abin nan ya zo ya zauna sai ya zauna ne fa za a kado yaran daga cikin gida wasu zo ga malamin islamiya ya wani ya leko ya zo gani shi ne ya zo shi ne koma ba dan Allah ya ba malamin ya kima ko malamin bai sai da zartar da kai lokacin baka gidan daga shi malamin sai yaran sai uwar yara bai sai da zartar da wannan yaran ba din yana taba su yaro ya tsalla kuka uwar zartar da kai ko malama ce ka dake karantarwa dole sai sai sa a nemi wani malami shi kuma da sanannen albashin su sun nagwarci bai ce shi ba yanzu wannan dako ba ta yin din da jike rima ma yake karshen wata zai da kore shi sai ya da yaro a lallafa da ka gano ba zai ilimi ba wannan cutar kanmu muke in ma mu sani ba ya kamata mu sani amma idan aka ce da mai wannan gidan da mai wancan gidan da mai wancan gidan da mai wancan gidan to shi kenan a samu dan fili mana nan kusa a gwamnan su mallake shi a samu wani abu da shi kenan sai su bude islamiya ta su ce mutanen unguwa ta mazauna unguwa yi mata barau prostitutes sun su taba komai su tara kuɗi su sawa mata kudaden shiga su sanya kuɗin makaranta da kowane yaro wanda suke jin adadin yara kaza yan kowa ba da kaza za a samu naira kaza wanda zai kai a ɗauki adadin malamai kaza masu qualification iri kaza sai zan su tura yaran ka za su je can gurin Allah da sanda su ta kudin sauran yara wannan ma kansa salo ne na tarbiyya yaro ya je makaranta ya ga wanda ya tabbatar ubansa ya kula shi ubansa ya fi ubana ya ga an kawo shi da wata mota da ta fita gidanmu ya san cewa ai shi ya dinar wani ya fi wani amma kowa a gidansa sarki ne kuma ya ga wani ya fi karfinsa wani ya rangwashe shi ta zalunsa wani ya taka shi wani ya mare shi duk wannan salon da ya tarbiya zai gyara maka je yake a hankali shi ma idan ya fi karfin wani ba zai mangare shi ba su zo a kawo su gaban malami kuma ya ce kowa ya miƙo hannunsa ya taɗawa kowa gudana amma idan a gidansu ne ya san wannan bai san wannan ba tsakani da Allah dole ne sai mun gyara wannan salon tarbiyyar mu idan muka yi wannan kaga mun kimanta na farko malami sai wata sai mun samu wanda ke mai qualification mai kyau tun saboda muna mun ajiye kuɗi mai ɗan tsokar zamu biya kuma malami zai zo kankari kuma dole yara su je kankari kuma dole a tsantsar da yara kuma dole a yi kaza bayan muna nufin aiki dukan yara ana fal da su ko ana tsirkar su kamar an wa mutum wahayi daga sama ba amma yaro ya ji cewa akwai wani tsari na makaranta daga lokacin da ya shigo a farko guest din makaranta wannan dokar tana aiki a kansa ko shi waye wannan gyara maka ce ake gyaran da kai a gidanka ba za ka iya ba amma kawai ya sai shi ya zo din kekin sa ya faki yara kana koya musu alhakul takasur kana jiban juna da waina koi ya na tuki karatu ba mu karatu da shi wallahi kai lokacin ba ta kunta rana ba ai wata mun ce wallahi ke lokacin da kai ka aure mace kai kuma yanzu nauyi ya hawo kanka na dora mata karatu in an tsoro mata a gidanka ka karawa za ka yi inda gidansu an faro ba a fara ba kai yanzu za ka fara tun da dama ka ga awon igiya ce ka aure ta haka sai ka ci gaba kai ka fara daga dan baɗin ka samu lada na'am a daga ta abin da wadanda wanke fada saboda da ke nesa ya ce galibi waɗanda ake karantarwa a gidansu akwai wanda suke ɗan kokatawa a akwai yana biyan malami har 5,000 wani lokacin har ya kara masa yake 2,000 kuma an wadanda matsaloli sun faru na rayuwa ma yana ka taimaka masa har zai aure ma ba shi wajen 40,000 kuma da ya tashi ma daga unguwa ya canja unguwa kuma duk ya abinda da sauransu wannan kila ɗaya ne cikin 100 lokacin da muke magana malam muna magana ga mutum rinjaye ba ma cewa al'umma gaba ɗaya babu alheri amma kullum in za ka warkar da wata cuta kana kallon rinjayenta ba za ka yi yabo ba na mutum ɗaya ɗin nan sai ya sa a ɗauka duka sauransa amma idan ka faɗi laifin wanda ke shi ne na mafiya rinjaye shi wancan mai alherin guda ɗaya zai ji aibin hasalin musulmi kan ba haka ne ke fahimta ina ba za mu fahimta yawwa saboda haka duk lokacin da mai magana ke yin magana abin da yake kallo abin da yake mafi rinjayen amma akwai da teku masu himma akwai wanda ya biya kunya na maka ba su gaya ba malamin da yake karanta da yaransa akwai wanda zai iya ba shi gida amma abin da muke faɗa irin wannan nawa ne cikin ɗari kaga al'andar za ku walau wanda yake mafi karancin faruwa ba ya da rinjaye har yanzu kuma wannan bai ture ni fikirata ba fikirata ba lallai na ce wahayi ne daga sama ba kun fahimta bai ture fikirata ko tunani na ba na cewa in za ka kawo naka in kawo naka mu takuɗa su karatu zai yi wannan dai shi ne zai fi kuma shi ne mafi rinjayen faruwa saboda mai kamar yadda na faɗa maka da wuya ka ga malami yana zuwa yana karantar da yara a cikin gida sun ɗauke shi da muhimmanci da wuya to kuma ɗaukar shi da muhimmanci shi ne ɗaukar abin da ya zo da shi da muhimmanci in shi ba shi da muhimmanci abin ma ba zai muhimmanci to wannan muna nufin mafi rinjayen faruwa a iya samun daidai amma ba shi ke nuna ɗauke shi ƙa'ida amma a cikin jama'a ba to Allah shi taimaka mana.